ever. God bless. Peace, Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin shari'a da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da yi akan fararen hula. Ya ce zuwa yanzu ya karɓi korafe-korafe guda 45. Sannan yayin da duniya ke fama da annobar corona, masana sun ce annobar ta haifar da yanayi na tsananin kunci da baƙin ciki ga jama'a da dama a sassan duniya. To shin ina mafita take idan mutum ya tsinci kansa a cikin irin wannan hali?
Matakan su ne na misali baiwa kai magana, baiwa zuciya magana, da kawo waɗansu abubuwa da suka shafi walwala da farin ciki waɗanda mutum ya samu a zuciyarsa, da kuma neman shawarwari.
Muna tafi da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da kuma rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Ta wuce adadin mutum 250,000 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. A jiya Laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu, wanda shine birni mafi girma a kasar, yayin da aka kwashe gini na 7 a jere ana samun karuwar cutar ta COVID-19 da kashi 3 cikin 100. Za a rufe makarantun gwamnati daga yau Alhamis 19 ga watan Nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan. Dole ne mu yaki barkewar cutar a karo na biyu. Magajin garin New York kenan Bill de Blasio ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fasinoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru 11. A yau Alhamis, General Angus Campbell, wanda shi ne babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken. Campbell ya ce akwai ƙwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zubda jini, inda manyan sojojin ke tursasa ƙananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisansu na farko. Bisa wannan ɗabi'a, ƙananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan.
To a gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, kwamitin shari'a da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da aikatawa akan fararen hula, ya ce zuwa yanzu ya karɓi korafe-korafe guda 45, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
A ranar Litinin da ya gabata ne kwamitin ya fara zaman sauraron korafin daga bakin waɗanda suka shigar da ƙara kan ƙarar da wani mai suna Barde Nancel Paul ya shigar na yadda sojoji suka far masa a gidansa da ya kai ga lalata masa dukiyoyi na miliyoyin naira. Kwamitin sauraron ƙarar ya ba da umarni a aika da sammaci wa rundunar soji don ta amsa tambayoyi a gabanta.
Anyone who does not come to this tribunal when he's summoned to do so.
Shugaban kwamitin sauraron korafin cin zarafi kenan na jihar Plateau mai shari'a Philomena Lott take cewa duk wani jami'in tsaro da yayi ritaya ake kuma zargin sa da hannu a batun cin zarafin ya kuma ki ansa kiran kwamitin, za a rubuta wa hukumar pension ta dakatar da pension sa har sai ya bayyana a gabanta. Tun farko shugaban kungiyar lauyoyi na Jos, barista Yakubu Salebawa, yace za su bada kariya wa waɗanda aka ci zarafin su.
Waɗanda muke ganin cewa an musguna musu an ci zarafin su, mun dauki matakin cewa za mu gabatar da dukkan korobakorban su a gaban wannan wato judicial panel of inquiry. Za mu musu kyauta ko ba mu bukata su bada.
Senator Shehu Sani daga jihar Kaduna yace dole sai gwamnati ta dauki matakan gyara don kaucewa zanga-zanga a ƙasa.
Matsalan Najeriya ba wai maganan yanan gizo-gizo bane ko ƴan zanga-zangan sa. Ana yawan kashe mu na mutane a arewacin Najeriya. Gwamnati ta gagari, ƴan zanda sun gagari, sojoji sun gagara. Kullun a sace mutane manoma a arewacin Najeriya yanzu a Kaduna baka isa ka fita waje kilomita 1 daga cin garin ba ba sace ka ba garin Udawa garin Kuriga garin Binnin Gwari jihar Katsina jihar Zamfara bangaren jihar Sokoto da jihar Niger local government guda uku a Niger yanzu an kori kauyen gaba daya da Rafi da Shiroro local government da Kagara da Munya mutane duk sun bar kauyukan su sun sai da gidajen sun sai da gonakin saboda su biya diya a sakuman su matan su da ƴaƴan su saboda haka mutane sun gaji ne idan mutanen da suke mulki ba za su iya musu hakura
to amma kana ga zanga-zanga ne zai kawo maslaha ma matsalolin da adabi Najeriya tunda daga dukan alamu dai kana goyon bayan wannan zanga-zanga
eh kwarai da gaske ina goyon bayan shi 100% a dai har cikin lumana ne kada a kona wurare kada a kashe mutane kada a kuma kakku yadda yin iskan gari su shigo cikinku ba kyau a dinga fashe-fashe ana kone-kone dan saboda muka bata kasan namu ne shi kanshi wayannan abubuwan nan hushi ne na jama'a in dai kana son kada ma zanga-zanga kai adalci
su ko waɗannan iyayen ƙasa sun buƙaci matasa ne da su kasance masu ƙaunar zaman lafiya
sunana Aminu Mr. Maridogo district na Targon in ba zaman lafiya mu kanmu ba ma jin daɗi so muna kira ga matasa a ba su abun yi domin rashin abun yi shine ke kawo dukkan waɗannan abubuwa
ni sunana Garba Abdul Qadir mutanen da suna kira na shugaban al'umma musamman samari muna kira su zauna lafiya da ƴan uwan su da kuma kowace kabila a haɗa hannu a aiki tare don cigaban ƙasa
gwamnatin jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana cewa jihar Plateau ta yi asarar akalla naira biliyan 75 a barnar da bata gari suka gudanar lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an ƴan sanda ta musamman da ke yaƙi da muggan laifuka a Najeriya wato SARS inda ya buƙaci matasan da su nemi hanya da ba ta tashin hankali ba wajen isar da kokensu. Gwamnan ya kuma yi alƙawarin samar da hanyoyin ci gaba wa matasan na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To yayin da duniya ke fama da annobar corona, masana sun ce annobar ta haifar da yanayi na tsananin kunci da bakin ciki ga jama'a da dama a sassan duniya. Yayin da wasu kuwa sukan fuskanci ire-iren waɗannan yanayi na bakin ciki da kunci ne a lokacin da suka fuskanci wata jarabawar rayuwa, kamar ta rashin wani makusanci ko asarar dukiya. Wakilinmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Umar Ibrahim Muhammad na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda ya zayyana hanyoyin da za a iya magance wannan matsala. Amma ya fara tsokacin nasa ne kan abin da ake nufi da yanayi na bakin ciki.
Shi da bakin ciki wani yanayi ne da ake aukuwa lokacin da kwakwalwa ta sarrafa sakonni da take samu, walau daga cikin jiki ko kuma daga wajen jiki. Sakonni da kwakwalwa take samu akan sarrafa su a tace su zuwa gida biyu, ko dai waɗanda za su samar da walwala da farin ciki ko kuma waɗanda za su samar da kunci ko bakin ciki. Ajiye bakin ciki yana haifar da matsaloli daban-daban, waɗansu sukan tasirantu akan gaban jiki. Misali, yawan kinsa bakin ciki yakan haifar da matsala kamar ta hawan jini, saboda yadda jiki yake sarrafa bakin ciki din yakan sa wato ita zuciya ta ƙara bugunta, sannan yakan haifar da kuma matsaloli kamar na ulcer wato gyambon ciki. Saboda samar da bakin ciki da kuma irin karbuwar tasarrafin bakin ciki da jiki ke yi yakan haifar da sinadaran da ake cewa hydrochloric acid, wanda suke taimakawa wajen markaɗa abinci a uwar hanji, wanda kuma yawan haifar da shi yakan iya kwarzane bangon ciki din ya haifar da ulcer. Sai kuma wato waɗansu matsaloli kuma da suke su ba su shafi jiki kai tsaye ba, amma sun shafi yadda mayin ɗan adam ke tafiya. Kamar misali a ce da larurar da suka shafi kamar depression, wato matsananciyar damuwa da takan sanya mutum har ya samu kansa a wani yanayi na ya rasa sha'awar komai, ya ji rayuwar ma gaba ɗaya ba shi da hope a kanta. Sannan da kuma al'amura da suka shafi anxiety, akwai anxiety disorders, wato matsaloli da suka shafi damuwa mai zurfi wanda ke hana mutum katakusa rayuwarsa, wanda wannan duka kinsar bakin ciki na ɗaya daga cikin abin da ke haifar da su. To akwai matakai daban-daban dama da Allah ya halarci kwakwalwar mutum
sukan akan sarrafa su a mai da su wani yanayi da ba za su tasirantu ga mutum ba, wanda mutum ba shi da tasarrufin wannan haka aka halicci tsarin kwakwalwar. Ɗaya daga ciki shi ne wanda na ce defense mechanism, akan janye tasirin jin bakin cikin a rage tasirinsa a tura shi wani bangare ma'ajiya ta musamman a kulle shi ya zama baya tasiri sosai ga mutum. Sannan kuma akwai matakai na ƙashin kai wanda mutum yake da tasarrufinsa da zai iya ɗauka. Matakan su ne na misali baiwa kai magana, baiwa zuciya magana da kawo ɗansa abubuwa da suka shafi walwala da farin ciki waɗanda mutum ya samu a zuciyarsa, da kuma neman shawarwari na yadda za a samu mafita. Wannan shi kansa yana taimakawa wajen samun sassauci na tasirin bakin cikin, ko kuma neman mafita daga mutanen da suke sun dace ka je ka bude bakinka ka fitar da abin da ke damunka, ko likitoci wani lokaci ma aminai da 'yan uwa da abokan arziki ka bayyana musu abin da ke damunka. Wannan yana taimakawa wajen rage tasirin da bakin cikin ke yi a zuciyarka da kokarin samun mafita.
Cutar coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Dr. Umar Ibrahim Muhammad kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Da ka ga fasinja manan kawo kayanka, ba na kuɗinka a hannuna kuma ta kaya a cikin mato. Ɗan kamasho manajan rigima ba abin da idame shi. Ka san kankan ba kamasho daban, ƴan da'i kamasho daban, sha wahala kamasho, muna aikin kamasho. Mun cinye kuɗin kamasho, mun cinye kuɗin kamasho. Ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shuru gabo ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. Fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe. Kai ku kwana wani ɗan hotel ka kame a gaban ɗan kamasho mugun bawa. Ba abin da idame ka. Na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi. Idan an je jingir saukaman sauka ɗan kamasho duk ya danne ba abin da idame shi. In za ka tafiyar kuma mil goma kuɗin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi. Ɗan kamasho mugun bawa, ɗan kamasho bawan Allah shi babu abin da idame shi. Kamasho a rage rigima, kun ɗebe riban mato kun bar mai mato jakone-jakone a cikin maiƙo sai ƙarfin tukin mota kawai nisa na kai wannan. Ɗan kamasho da bida kamji ba abin da idame shi. Kai ɗan kamasho bayan Allah ba abin da idame ku. Kun yi shiru a tasha ba abin da idame ku. Da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da ƙoƙusa ba ka da ko taya ba ɗau. Ɗan kamasho a rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku. babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota maloli dan ka mashi shi ne tuka ba abin da ya dame shi haba dan ka mutu wannan jin rigima don Allah a rage don Allah a rage kai dan ka mashi babban Allah
to yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton mu na musamman
a duk lokutan zabe yan siyasa kan bi kororo suna neman kuruwa al'umma musamman ma na karkara tare ko da dokar alƙawarin cewa za su magance musu matsalolin su walau na gyara hanya makarantu asibiti ko kuma samar da wutar lantarki
wa sararin sama su nemi wurin ginin gida har yanzu a ce garin Tungo babu wuta saboda haka nayi muku alƙawari ko da shine project da zamu yi na farko tsakanin June zuwa December zamu tabbatar cewa an hada wutar lantarki a Tungo
to sai da kuma bayan cin zabe da ma kafa gwamnati al'umman karkara kan yi zargin cewa ana yi musu shakulatin bangaro daga waɗanda ba su ga zaben alal misali yankin Jimla da ke arewacin jihar Taraba na kuwa cikin ƙauyukan da a Najeriya ke neman agajin gaggawa game da halin ma da suke ciki a yanzu
kamar ruwan sha muna da damuwa a kansa sosai da yanzu ka duba arewa da mu cikin garin din arewa da shi ka duba bohol guda ɗaya kawai muke da ita in an zo za a ɗibi ruwan ne yanzu kamar mai ƙaramin ƙarfi kamar ya zo kafin ya ɗibi ruwan din ma zai daɗe kafin ya ɗiba don saboda babu shi
ba matsala na ruwa kuma sai ko na me
keto akwai matsala irin na wuta ma har yanzu
kiya batun maganar makaranta da kiwon lafiya
makaranta ita ma muna da dan matsalanta sai yanzu ka dubi kudu da mu a inda muka tsaya da kai in ka dubi kudu da shi shine makarantar namu yau an ka duba ko ajujuwan da yara suke zuwa yawancin su ma zaka samu a waje suke zama
kuma ba ku da wakilai ne kaman kansila da ƴan majalisa da shugaban karaman kuma ba sa ziyarta ku ne
suna ziyarta amma ba kullum ba
to me ku so su yi muku ne
mu muna so su taimaka mana su samu mana ajujuwa na makaranta ƙara mana kuma ruwa kaman bohol kenan
gidan rediyon jihar Taraba mun taba mika kukan mu amma dai har yanzu da shiru
to ina wakilan ku
kuna gani a makwabta ne kuro a jihar Tona ba ruwa amma mu kan dai wurin mu da akwai Tona ka ana samu ruwa amma ba mu samu
wannan sai wakilin ku kamar yanzu kansiloli da shugaban gaba kuma ba ku taba kai kuka bane ko ba su taba ziyartar ku bane
a gaskiya ba sa ziyartar mu amma mun bi su a wurin zaman su muna kai kukan mu amma har yanzu dai hakan mu bai shima ruwa ba
ba sa ziyartar ku amma lokacin zabe kan ba su ziyarce ku ba
a mu da garin su ne sai dai lokacin zabe dan ka suna ziyartar mu gaskiya amma in zabe ya wuce shikenan
to wai ko anya gwamnatocin jihohi kamar tana irin halin yankunan karkara na kananan hukumomi ke ciki kuwa honorable Abubakar Bawa mashawacin gwamnan jihar Taraba ne ta fuskanci harkokin siyasa yace ai ba su mamance da alƙawarin da suka yi ba
to ana yin daidai ruwa daidai gari kaga yanzu kwanan nan ma kuke tunanin shi gwamna yake cewa zai da commission a babban makarantar da yayi a Sardauna da kuma asibiti kuma akwai area zewa da aka bayar da irin wayannan ayyuka kamar fannin health ba inda ma aka samu cigaba a Taraba kamar fannin health don yawancin wurare zaka je inda baka samu ba zaka samu an yi community health mai kyau an yi musu lab an yi musu magani an yi musu abubuwa da yawa so ka gani wannan shine ake nema kuma insha Allah ana yi shi
kana rufe su ma al'umman karkara ba mance da su ba kenan
muna tafiya tare da su
kaman wasu na gani kaman kace akwai waɗanda aka fififita a waɗannan al'ummun karkara akwai waɗanda haikawa yanzu ba iya zuwa wajen su hanya ko kuma makantar su sun bi su lalace ba duba su ba
in ta ka san ba za a iya yi komai a rana daya ba gradually ne domin state na ba karamin state ba ne kuma wannan abu duka kudi ne yake yin sa kudin kuma ka ga yadda abubuwa suke dole sai an bi shi a hankali so wani wuri akwai wani wuri ana wahala dole a hakura sai time in ya improving dole za a yi reaching inda ya kamata a yi reaching abin da ya sa muke sa representative ake sawa representative a kowane area don ba kowane wuri ne gwamna ya sani kuma ya san matsalar su ba amma representative nasu sun san meye matsalar su meye matsalar mutanen su through them su ne suke kawowa domin gwamnati kuma ta sa hannu
bayan magabatun shakulatin bangaro hakanan kuma akan zargi gwamnatocin jihohi da mai da hakalar ayyukan su gaba da jiha batun da kwamishinan yankunan karkara a jihar Adamawa honorable Abdullahi Prembe yace su a jihar su ba haka lamarin yake ba
to lalle Abdulaziz idan aka duba bayanai yawanci gwamnatoci sun bi mai da hankalin su akan gurane mai karkara to amma wannan zamu ce gwamnati wacce ta shude wadda suka shude su ne zamu ce sun fi mai da hankalin su a birane ne ko karkara amma ka duba gwamnati mai ci yanzu da Alhaji Ahmadu Umar Fintiri kusan duka biya mai da hankali akan su kuma duk da haka fa koda kuma mai da hankali akan karkara to amma aikin da kuma za a yi a birane za ka ga za a iya yin kalilan wanda kuma tsadan shi zai fi na karkara yawa me yake sa haka saboda yawanci duk wani mutumin da yake karkara yana da alaka da birni wannan shine babban magana wanda yake zamu yi nuna a kai amma mu alhamdulillahi a gwamnatin Alhaji Ahmadu Umar Fintiri gwamnatin shi ta mai da hankali akan karkara da dama yanzu in ka duba aiki wanda muka bayar a kananan hukumomi wanda kuma ake kan yi na hanyoyi yanzu an ba da hanya sama da kilomita 340 da wani abu kuma duka an zuba su a cikin karkara wanda kuma yanzu aka zuba a birni dududu da kai 100 da wani abu kilomita wanda aka zuba a cikin birane
to amma aka sai wannan ayyuka na karkara ana alakanta su da tallafi ko kuma dan daga bankin duniya ko kuma shiri na haraka da sansu maimakon jiha ita kare
to in ka duba ba yanda za a yi ka ce gwamnati ko kuma bankin duniya ta baka wani kaso ko kuma wani bashi ba tare da su sun ga kwazonka a kai ba in ka duba irin waɗannan abubuwa da ake cewa ayyuka na RAM da ake kira yawanci an soma da a duka jihohin Najeriya amma yanzu jihohin da suke amfana da wannan abubuwa a Najeriya gaba daya jihohi guda 6 ne a arewa jihohi guda 2 ne daga nan jihar Adamawa sai jihar
to kuma yasa ka
to abin da yasa shine abunda ake bayarwa ko kuma kwazo wanda ake kafin a samu wannan bashi din yawancin jihohi sun gagara cika su to amma jihar Adamawa alhamdulillahi da girma gwamna Ahmadu Umar Fintiri da yazo yayi kokari ya biya abunda ake da shi counterpart funding kuma an ci gaba da ainihin wannan tallafi din wannan kudi da ake bayarwa kuma ba wai kyauta bane bashi ne daga bankin duniya kuma sai kun taka matakai da dama kafin ku samu wannan abubuwa mu yanzu a jihar Adamawa insha Allah mun samu tsallakawa ma zuwa abin da ke da shi RAM 3 wanda zai kai ga gina kasuwanni a karkara da kuma ainihin wato ƙara musu hanyoyi a cikin karkara
to sai dai kuma a bisa doka yan majalisar dokokin jihohi suke da hurumin sa ido tare da tsawatarwa ga bangaren zatazuwa honorable Abdullahi Umar Yafak wanda majalisar dokokin jihar Adamawa ne ya ko bayyana abin da suke yi
Alhaji Ibrahim na farko da majalisa shi aiki sayin doka ne da oversight da kuma representation a turance kenan to ni da aka zabe ni a gunduma ta na lobby na influencing abubuwa da yawa wanda ita masu zaman karkara suka moriyar ta muka influence ne an yi ruwa-ruwa bohol-bohol su yi jambul fasai wurare da yawa na yi makarantu kuma nan gara asibitoci na biyu Alhaji Ibrahim akwai hanyoyi da mun ga majalisar mun ka influence kan gwamnatin da ake yi ta su da yadda fate zuwa yadi kusan kilomita 26 na influence din ka a Amerika
kuma da menene manufar mulkin demokuraɗiyya dai ita ce samar da yanci da kuma ci gaba wanda kuma shine fatan kowace al'umma Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdul Aziz yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
assalamu alaikum mai saurare da fatan ana cikin koshin lafiya barkanku da sake saduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni da gidan radiyon murar Amurka ke kawo muku a daren ranar Alhamis shirin namu na wannan satin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya ne kan batun fafatawar da aka yi da kungiyar Super Eagles na Najeriya da kuma takwarata Lion Stars ta kasar Saliyo domin neman matsayi a gasar cin kofin kasashen Afirka da za a yi a kasar Kamaru a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu za a iya tunawa dai zagayen farko an yi ne a Najeriya inda aka tashi kowace kasa ta jefa kwallaye guda hudu a ragar abokiyar karawarta yayin da zagaye na biyun an fafata ne a kasar Saliyo an kuma tashi daga wannan kwallo ne babu wani ta sami nasarar jefa kwallo a ragar 'yar uwarta kan waɗannan fafatawar na ji ra'ayoyin 'yan Najeriya ga abin da suke cewa.
Sunana Hussein Abubakar, dan jarida ne masu rubuta wasa abin nan harkokin wasanni. Gaskiya ne ban gamsu yadda yan Najeriya Super Eagles suke taka ba da take taka rawa a wannan shekara ba. Dalilin lokacin da suka yi da Sierra Leone a Benin, mumun azane ni tankane kaina ne azza cewa don saboda wasu yan wasannin namu suna waje ba su iso da wuri ba, wasu sun iso sun sauka abin nan sun sauka a filin jirgin nan Dr. Namdi Ezekwe kafin su ce za su karasa abin nan su karasa Benin, kila duk wannan akwai gajiyar. Don haka gaskiya in ba mun tashi tsaye ba gaskiya ina gani abun fa. To sai dai mu ji labari.
Sunana Paul Orude, football fan ne. Gaskiya a matsayin mu na fan ba mu ci dadi ba. Wasanmu da Sierra Leone wato na African qualifier kenan. Na farko da muka buga da su a Benin, idan inda mun ci wannan kwallo da mun zo sama a table. Sai abu mamaki kuma a first half muna leading fa da kwallo har hudu suka samu suka jefa daya. An shiga second half 4-1. Haba kafa wasai kare kuma ce su sake rama har fofo abu kunya ne gaskiya. Kuma wai mu ne Super Eagles. Gaskiya mu ba super kuma ba. Abu kunya ne bikon ka duba rating namu muna sama Sierra Leone suna kasa sosai. Gaskiya nuna cewa akwai damuwa. Ya nuna cewa gaskiya akwai gyara kenan a defense da midfield.
Sunana Umar Saidu, shugaban kungiyar yan jarida jihar Bauchi. Wato a gaskiya wannan wasa ne wanda yake ya ba wa mutane da yawa haushi, wanda kuma bus karbe shi da farin ciki ba, saboda idan ka duba kasan Najeriya da kasan Saliyo akwai bambanci da dama in kana magana harkan kwallon kafa. Najeriya ta yi gaba ko a ranking da ake dubawa, zaka samu ta yi gaba ta fi kasan Sierra Leone. Sannan wasan nan a Najeriya ake yi, amma wannan wasa gaskiya bai dadi wa Najeriya ba sosai, kuma kowa ya fada bayan da za a ce kuna rike wasa 4-1 a waye gari, za a ce muku an rama 4-4 duk da haka akwai sakaci a ciki.
Wasu yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da yadda suke ganin takun kungiyar kwallon kafar Super Eagles a dangane da shirin neman samun nasara don cin kofin nahiyar Afirka. Abdul Wahab Muhammad Bura, Amurka daga Bauchi.
Bagai da Abdul Wahab Muhammad. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ta wuce adadin mutum 250,000 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. A jiya Laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu, wanda shine birni mafi girma a kasar, yayin da aka kwashe gini na 7 a jere ana samun karuwar cutar ta COVID-19 da kashi 3 cikin 100. Za a rufe makarantun gwamnati daga yau Alhamis 19 ga watan Nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan. Dole ne mu yaki barkewar cutar a karo na biyu. Magajin garin New York kenan Bill de Blasio ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye fararen hula da fasinoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru 11. A yau Alhamis, General Angus Campbell, wanda shine babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken. Campbell ya ce akwai kwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zubda jini, inda manyan sojojin ke tursasa kananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisansu na farko. Bisa wannan ɗabi'a, kananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kaimu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Hadiza Kari wacce ta tayani gabatarwa, sai kuma Daniel Brown ne hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.